Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma za a iya jin mu a Alpha Radio Kumasi, sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 23 ga watan Mayu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Maryam, jami'ai a Najeriya sun ce mutane 12 sun mutu sakamakon kamuwa da cutar kwalara a cikin ɗan kwanakin nan. Yaki da gwamnatin Kamaru ta ayyana tsakaninta da mayakan 'yan yankin awarin Ingilishin kasar ya ci rayuka da kuma raunata mutane da dama. Sannan shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya kyautar zaton samun nasara fiye da shugaban Amurka Donald Trump a kan taron kolin makaman nukuliya tsakanin Amurka da Koriya.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana sa ran nan da zuwa ƙarshen watan nan, in Allah ya kai mu, 'yan gudun hijira za su koma garuruwansu, a cewar kwamitin da ke aiki a kan farfaɗo da yankin arewa maso gabashin Najeriya. Bayan haka za ku ji rahoto a kan taron da ofishin ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar ya shirya game da yadda za a bunƙasa hulɗa tsakanin garuruwan ƙasar da ke kan iyaka da ƙasashen Mali da Najeriya. Muna kuma ɗauke da rahoton ƙorafe-ƙorafen jama'a a kan hauhawar farashin kayayyaki musamman a lokacin nan na azumi daga kudancin Najeriya. Za kuma ku ji nasihar watan azumin Ramadan. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yau ya shirya zai kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Jama'ai a Najeriya sun ce mutane 12 sun mutu sakamakon kamuwa da cutar kwalara a cikin 'yan kwanakin nan. Sama da mutane 100 suke fama da rashin lafiya tun bayan lokacin da aka samu ɓarkewar cutar a yankin Mubi da ke jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya. Kwayar cutar kwalara tana bazuwa ne ta cikin abinci ko ruwa da ke ɗauke da guba. Cutar tana sanya gudawa da kuma harsuwa da ƙarar da ruwan a jikin mutum, kana kuma tana hallaka mutum cikin gaggawa idan ba a jinyanta ba. Yaki da gwamnatin Kamaru ta ayyana tsakaninta da mayakan yankin 'yan awarin Ingilishin kasar mai neman 'yanci daga kasar mai wato mai amfani da harsunan Ingilishi da Faransanci ya ci rayuka da raunata mutane da dama a bangarorin sojojin kasar da kuma mayakan sa kan. Ɗaruruwan mutane sun mutu, wasu kuma sun ɓace a cikin wannan fadar da aka kwashe watanni 6 ana yi. Akwai mutane 60 da suka ji rauni kwance a asibiti. Hukumomi sun baiwa murya Amurka izinin tattaunawa da wani soja ɗaya wanda yake jinya. Saje Achilles Nono Atuba ya ce ya samu kansa kwance a asibiti makonni 2 da suka shuɗe bayan ya samu kansa a cikin wani hari da aka kaiwa wani ayirin sojoji.
Nous avons accompagné le sous-préfet à Kwaya dans le sud-ouest. On a bien fini la
réunion. Ya ce mayakan 'yan awarin sun yi wa ayirin nasu ne kwantan bauna yayin da suke rakiyar jami'an gwamnati zuwa garin Akwaya dake kudu maso yammacin kasar. Ya ce bai san lokaci da aka zo da shi asibiti ba. Abin da yake tunawa kadai shi ne an buɗe musu wuta babu ƙaƙƙautawa. Mayakan sa kai na 'yan awarin sun ci alwashin ci gaba da fadar har sai an ba su damar kafa a ƙasa mai cin gashin kanta. Sama da ƙauyuka 70 ne aka ƙona. Kana Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dubun dubatan mutane sun arce daga gidajensu sun shiga daji. Wasu kuma sun shiga yankunan masu amfani da harshen Faransancin. Aƙalla mutane 20,000 ne suka tsallaka zuwa Najeriya. Mutane 200 a cikinsu sun mutu, wasu 100 kuma sun ɓace. Biyo bayan ganawarsu a jiya Talata a nan Washington, shugaban Koriya ta Arewa Moon Jae-in ya kyautata zaton samun nasara fiye da shugaban Amurka Donald Trump a kan taron kolin makaman nukuliya tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa. Shugaba Trump ya ce akwai yiwuwar ganawarsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a ranar 12 ga watan Yuni a Singapore akan damuwar rashin amincewar Koriya ta Arewar ta kawo ƙarshen shirinta na makaman nukiliya. Trump ya ce ba zai so ya ɓata lokacinsa ba, kuma ya san cewa shi ma Kim ba zai so ya ɓata lokacin nashi ba. Amma shugaban Moon Jae-in ya bayyana jin daɗinsa da niyyar Trump na tattaunawa akan muhimmiyar yarjejeniyar kawo ƙarshen shirin nukiliyar Koriya ta Arewa mai barazana. Yana mai cewa kalaman na Trump na ƙara jaddada nasarar ganawar. Ya ce, ina da imanin shugaba Trump zai cimma nasarar taron ƙolin Amurka da Koriya ta Arewa da ake shirin gudanarwa mai cike da tarihi. Kana kuma zai kawo ƙarshen yaƙin yankin Koriya da aka kwashe shekaru 65 ana yi, inji Moon. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Talata cewa ba a cimma wata yarjejeniya akan ɗage takunkumin shekaru 7 na sayar da kayayyakin da ake kerawa a nan Amurka ga wani babban kamfanin sadarwar China mai suna ZTE a takaice. Amma dai akwai yiwuwar daidaitawa a cikin tattaunawar cinikayya da ƙasashe biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya ke yi. Trump ya faɗa wa manema labarai a fadarsa ta White House cewa yana tunanin cin kamfanin ZTE taren dala biliyan 3 da miliyan 100 saboda ƙarya takunkumin ciniki da Iran da kuma Koriya ta Arewa. Akwai kuma tunanin sake shugabanni da kuma daraktocin zantarwa na kamfanin ZTE tare da ɗora tsauraran matakan tsaro domin hana satar fasaha da kuma sirrin tsaron Amurka. Trump ya faɗa cewa bai gamsu da yadda tattaunawar cinikayya tsakanin Amurka da China ke tafiya ba, bayan mako ɗaya da fara tattaunawar tsakanin jami'an ƙasashen a nan Washington. China ta amince ta rage gibin dala biliyan 375 da ake samu a duk shekara daga kasuwancinta da Amurka ta hanyar sayan kaya na Amurka da dama, sai dai ba a ambaci takamammen kayan da ƙasashe biyun suke aunawa a wannan tattaunawar ba. Sakataren cinikayya Amurka Wilbur Ross ya ce shirin zuwa ƙasar China a mako mai zuwa domin ya ci gaba da tattaunawar. A halin da ake ciki kuma, China ta sanar a jiya Talata cewa a ranar 1 ga watan Yuli za ta rage haraji akan motoci da ake shigowa da su a cikin ƙasar daga kashi 25 cikin 100 zuwa kashi 15 cikin 100, amma duk da haka ya haura kashi 2.5 cikin 100 da Amurka ta dora wa motoci da ake shigowa da su ƙasar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin da ke aiki a kan farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita ya ce ana sa ran zuwa ƙarshen watan nan idan Allah ya kai mu, ‘yan gudun hijira za su koma garuruwansu, a cewar mataimakin shugaban kwamitin. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya na da ƙarin bayani.
Mataimakin shugaban kwamitin raya yankin arewa maso gabas Alhaji Tijjani Tumsa ya ce kwamitin na bukatar naira tiriliyan 2 cikin shekaru 10 don aikin raya yankin arewa maso gabas, da hakan zai ba wa dukkanin waɗanda suka rasa matsugunansu damar komawa garuruwansu na asali. Zuwa yanzu dai Alhaji Tijjani Tumsa ya ce an ware kusan naira miliyan 500 don tallafa wa jama'a su kama sana'ar noma, kazalika da samar da kiwon lafiya da matsugunai ga jama'a. A kwarin guwa da Tijjani Tumsa ya nuna, kwamitin daidaita janar Theophilus Danjuma ke jagoranta na sara nan ba da dadewa ba dukkan jama'ar da suka rasa matsugunai da ke kuma zaune a sansanonin 'yan gudun hijira za su koma gida.
Sara muke muna dubo bakin gatare, karka manta lokacin da aka soma wannan abin, wannan kwamitin ta duba ta ga ana bukatan kuɗi triliyan guda 2 kafin a rayo wannan yankin. To a cikin wannan kuɗin da ita kwamitin take aiki da shi, shine kuɗaɗen da ita gwamnatin tarayya ta bayar. Zuwa yanzu gwamnatin tarayya ta ba da kusan biliyan 10 da 'yan kai wadda ake wannan aikin da su.
Yaushe ake sara in Allah da za a daina ganin sansanonin 'yan gudun hijira a duka jihohi nan?
Wato abin da yake faruwa yanzu, kamar shi gwamnan Borno ya ba da kaman daga nan zuwa watan Mayu, wannan watan kenan, yana so ya ga cewa duk mutanen da suke sansanin gudun hijira za su koma gidajensu. Ita gwamnatin Yobe ta kusan mamaye da kowa da kowa gida, haka ma na Adamawa. Amma da yake na Borno ya fi tsanani, muna ganin watakila in an ketare wannan ma ba za a ketara shi da rata mai yawa ba.
Hadiza Haruna Ardido wata ƴar kungiya mai zaman kanta ne da ta zaga ta ga kuncin da yan gudun hijira ke fuskanta duk da tallafin da suke samu.
Gaskiya abun ba bai misaltuwa. Fatan mu gwamnati da ku ƴan jarida dan Allah ku faɗi labarin da za a tausaya ma waɗannan don halin da suke ciki ba a ce ba camp ba maganan camp muke so ba don tattaruwan su a gurin ba shi bane dan da ka je gurin duk imaninka sai ka sosu to ina amfanin a ce an tara jama'a guri guda dan abin da za a kai an ce ruwan diba bai da auki to haka nan duk abin da za a kai musu gurin nan bai da auki a sama musu gurin da za su zauna a sama musu yadda za su fara rayuwar su a sama musu yadda za a yi a taimaka musu domin wannan shine mafita gare su gare mu ga ƙasa gaba daya
haka nan committee ya ce wani harin da in Boko Haram suka kai a masallaci a garin Bama da yi sanadiyar mutuwar kimanin mutum 7 bai kare guyuwar jama'a masu aniyar komawa garuruwan su na asali ba Nasira da Malika Yamarar Amurka daga Abuja Nigeria
to yanzu kuma za mu leka jamhuriyar Niger Ofishin ministan cikin gida na kasar ya shirya wani taro da ya shafi garuruwan kasar da ke iyaka da kasashen Najeriya da Mali domin ganin yadda za a bunkasa hulɗa tsakanin jama'ar garuruwan musamman ta fannin kasuwanci. Wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako na da ƙarin bayani.
Ofishin ministan cikin gida ne na Jamhuriyar Niger tare da kungiyar bada tallafi wa ƙasa da ƙasa ta ƙasar Jamus JEZ suka shirya wani zaman taro da ya shafi shugaban gundumomi na jihar Tawa da magatakardun nan ofisoshin magajin nan gari na da'irorin da ke kan iyakokin Niger da Najeriya da kuma Niger da Mali ta bangaren wannan jaha wannan ko domin bunƙasa cuɗanya da dangantaka ta yau da kullum da sha'anin kasuwanci kanin su da garuruwan Najeriya da Mali da suka raba iyakokin da su Malam Musa Abdurrahman shine gwamnan jihar Tawa
Silansa Muhammadu President la République chef de l'État et du Premier ministre son excellence Brigitte Rafini chef de
Mai girma shugaban kasar Alhaji Muhammadu Isu da shugaban gwamnatin jamhuriyar Niger Brigitte Rafini sun dauki cuɗanyar al'ummomi dake kan iyakoki da makwabtaka da su wani makami ne na bunƙasa hulɗa wa juna da haɓaka tattalin arzikin ƙasa haka ma da ganin cewa wannan hulɗar ta share fage ga kyautata zamantakewa tsakanin ƙasa da ƙasa da ma dukkan al'ummomin nahiyar Afirka baki daya kusancewa rattaba hannu a birnin Yamai da aka yi domin kyautata hulɗa tsakanin al'ummomin nahiyar Afirka ta hanyar hulɗa wa juna wanda Niger ce ta kasance kasa ta farko da ta rattaba hannu akan haka shi menene wannan taron ya cimma a fannin kyautata hulɗa tsakanin al'ummomin Niger na jihar Tawa da ke kan iyaka da kasashen Mali da Najeriya wannan ita ce tambayar ta na yau a Malam Isiya Hayya buga takardar ofishin magajin garin birnin Kwani da halarci taron na birnin Tawa
abu na farko wanda zance an cimma shine fahimtar da ya gane mu da suwa da suwa ne muke da iyaka da kasashe makwabta sannan kuma mina na aikin mu waɗanda mun kalarci wannan taron na ganin cewa wannan hulɗa ta inganta tsakanin mu da makwabtan mu kaga wannan shi ma abu ne na ci gaba sannan salon da ya kamata a bi saboda a yi zamantakewa na makwabtaka kyakkyawa saboda dama ka san kasashen nan da ke makwabtaka ba wani rabo ne da tura sun kai tun da kabilu guda ne mutane guda ne al'ada guda ce a cikin zamantakewar da ma akwai armace akwai sauransu amma a barkance irin zamantakewar da ake yana dan kawo wasu ƴan matsaloli to kullun waɗannan gundumin da ke makwabtaka da waɗannan kasashen suna samun matsala ta ina za su buloma wannan matsala tun da wani lokaci sai a ga in wannan matsala ce ta hikarhin gunduma da gunduma sai an je babban jiha ko da kwata ko an je babba capital
kasan cewar turawan mulkin malukiya ne suka rarraba waɗannan al'ummomin dake kan iyakokin Niger da Najeriya da iyakar Niger da kasar Mali akan iyakokin kasashen guda biyu shi yasa hukumomin kasar ke son su fadakar da magabatan waɗannan wuraren da su kokarta domin tabbatar da samun kyakkyawar dangantaka da zaman lafiya tsakanin su da garuruwan da ke iyaka da su na Najeriya ko kuma na kasar Mali Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma zamu sake komawa Najeriya daga kudu inda wasu mazauna garin Owerri ke kokawa akan tsadar kayayyakin masarufi musamman a wannan lokacin na azumi Alphonsus Okorigwe na da ƙarin bayani
a cikin wannan watan Ramadana da musulmai da dama ke sa ran samun rangwame farashin galibi kayan masarufi a yanzu hakan na ƙara hawa a kudu maso gabashin Najeriya yayin da farashin wasu kayan kuma sun tsaya a yadda suke wannan lamarin ne yasa na nemi sanin ina aka kwana azantawa da wasu ɗan kasuwa masu karamin karfi da kuma magidanta dake yankin
to ni ne ni ka ilu yaro ki gane am gaskiya da halin da muke ciki shigowan azumin nan kayan masarufi sun yi tsada irin su tomatur alabasa su kankana da su yalo haka duk gaba da yanzu yanda ake kama su yanzu ba haka ake kama su ba da saboda a da muna sayan buhu 11,012 yanzu gashi buhu ya haura wajen 15,516 tomatur condenser da ana sayan shi 8,000 yanzu ya kai 10,000 sannan kuma ga taruhu shi ma kansa yanzu ya kai 8,900 abun da ga shirin hawa yake tai kuma ga yanayin kasuwa ba kuɗi yanzu wannan shekarar da muke ciki
sunana Cecilia Okeke yanzu tun da aka fara azumi komai ya daga da muna samu alaiho 150,200 amma kan alaiho daya yanzu 300 ne 250 muna samu buhun gyoro 20,015 amma yanzu 18,20 kaga ya kara kuɗi kayayyakin kasuwa yanzu duka ya canja wake da muna samu 28 amma yanzu 35 buhun wake
ni ne Alhaji Kijani Umaru daga Bakaleke Goat Market komai abin da kasance gaba da yanzu farashin shi ya riga haura muna san bread da 300 a kan kowane guda daya ya kama 188 rin bread mun je mun san muna san 120 mun san bread muna san albasa da dauri kuda 5 ne da ake ajje su muna san su kan naira 100 yanzu abin da muke san shi da 150 muke san wannan dauri
sai dai malam Rabiu Isu Bagobiri wani mai shago a tsohon garkin garin Okigwe dake jihar Imo ya ce har yanzu farashin wasu kayan marmari na nan a yadda suke
to kayan masarufin nan dai irin suga madara irin spaghetti macaroni ba abin da suka rage kuɗi daga ciki yanda muke saran su kana azumi har yanzu da aka ce azumi yazo za su sauka ko ba ga wani canji ba
to ko me ke kawo wannan matsalar hawan farashin kayan abinci a daidai lokacin azumin watan Ramadana ita ce tambayar da nawa malam Badamasi Shuaibu Burji wani babban dan jarida da kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum
ni na ga wannan bai wuce rin imani da san zuciya ba kuma wannan wani abu ne da yake faruwa a kasan nan zaka ga kamar yadda ake cewa idan fira na da sata da dawa ma na da doyi bai kamata yawancin talaka ma su rika zagi shugabannin Najeriya ba saboda mu talaka mu ma bamu da imani sai kaga talaka ne baya tunanin ya taimaka wa dan uwansa talaka ko kuma talaka baya tunanin ya sauƙa wa dan uwansa yanzu wani wata shi da kenan ko bakwai yana targetin wannan wata kawai dan ya tsula kuɗi ya samu kuɗi kuma yawancin abun mamaki shine kuɗin baya albarka sai kaga an samu kobara ta cinye ko kuma irin kaga mutum kamar ma tunda yake ba zai taba riƙe abun nan ba kuma duk yadda mutumin da yake yana tausaya wa dan adam Allah shi ma zai tausaya mishi abun akwai abun damuwa
Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria
yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 11:18 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
imma ba ta garago jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa shirin da muke tattaunawa da wata ƴar Najeriya da ta kwana shekaru 16 a Boston jihar Massachusetts dake nan Amurka wato Ann Usla idan kuma sauraro yana biye da mu mun tsaya ne inda bakwata mu za ta fara muna bayanin yadda miji da mata ke hada hannu wajen tafiyar da harkokin su sai lokaci ya daga muna hannu yau da wannan zamu ci gaba kuma shine zagayen shirin mu na ƙarshe a wannan tattaunawa da wannan bakwata mu to madan an kina muna bayanin yadda mata da miji ke hada hannu wajen tafiyar da harkokin gida sai lokaci ya daga muna hannu kin ce saboda samun sauƙin wasu iyaye su tafiyar da harkokin gidajensu ya sa makarantar ke kan yi aiki har da ranakun ƙarshen mako da kuma ranakun hutu. Shi ma dai ya yake?
Na weekend kuma shi ne muna da kids night na weekend, Saturday da Sunday sometimes. So yin akwai wanda suna da abin da za su yi a weekend ɗin, in ma ina da if I'm available ko teachers na zan ce to za mu ɗauka, amma sometimes so booking ne na weekend ba kullum ba ne, is as demanded. So akwai programs ne wanda zai taimake su.
To yanzu wani shawara za ki ba masu sha'awan zuwa nan?
It's a nice thing, zan ce su zo, ba zan cika su zo ba, amma ka zo da niyan aiki, za ka zo da kasan, ba za ka zo kawai ka ce zan zo in ji daɗi ba, ba za ka gani kaman kana gan snow is very beautiful on TV ba haka ba ne, yana ana jin sanyi, snow din ana sanyi. You know, ba,
kuma ana hita aiki ko da snow?
Snow din za ana shoving snow. In ka ga snow a waje, za ka ɗauka shovel, I digging, I clearing, motor zai rufe da snow, za a yi cleaning. So ba kyau din amma da aiki.
To ko lokacin snow ne ba a cewa kaka zo aiki yau akwai snow, dole sai ka zo?
In ya yi yawa ba, in ya yi yawa za sa snow emergency. Amma in bai yawa ba, cikin snow din za ka je aiki.
To?
Za a je aiki.
To mutum mai lahiya ake yi da shi nan to? Ko su ba ruwan su rashin lahiya?
Akwai ambulance.
Wai kamar wurin zuwa aiki haka, in ba ka da lahiya.
Okay, akwai program kamar hours da ka yi aiki, akwai time off. Time off in ba ka ɗauka ba, in ba lafiya, sai ka yi amfani da lokacin ana kira end time. So sai ka yi gathering time din a shekara, maybe kana da sati biyu za ka yi ka ɗauki holiday, vacation for the time, sai ka ɗauka. Kamar ni lokacin da ina aiki a asibiti, lokacin in zan je Nigeria zan tara hours na duka a shekara din, ba zan ɗauka ba, sai dai zan tafiya zan ce to ina da 6 weeks, ina da 2 months zan je kawai in je Nigeria. Nigeria je in ji daɗi na yin dawo, can ne jin daɗi ake yi a Nigeria.
To a nan fa?
A nan aiki ne.
Nan aiki ne, Nigeria ne sai wasu rika so suna son su zo nan. Saboda gani suke yadda kuke jin daɗi can.
Ba su san muna aiki ba.
Nan ba kuɗin kyauta?
A ba kuɗin kyauta kam.
To daga ƙarshe an me zaki ce wanda kila ni ban tambaye ki ba game da zama a America?
Yeah.
Me zaki faɗa ma saurare?
Zan ce musu abu ne, muna jin daɗi kam. Muna jin daɗi amma muna aiki. Aiki ɗin dole kai aiki a nan gari. Kar ka zo da ka ce baka da niyyar aiki. Ka zo jin daɗi kawai ka zo vacation ka koma. Amma in ka zo kana zo ka zauna nan.
To ka zo da shirin aiki.
Daidai kam ka shirin aiki.
To ya maganan yin addini a nan?
Kai, wancan kam sai dai da kai. Ba su so a yi magana a ce ni Christian ne, ni Muslim ne, ba su so. Suna so kawai kai abinka da kai da Allahnka.
Ba wanda zai hana ka amma?
Ba wanda zai hana ka.
Ko a ga kana sallah su ba saba ganin su ce kai ba mu saba ganin ne wannan ke?
Ba su damu. A garin nan da nake kan babu. Akwai masallaci, akwai church, kuna zuwa duka kowanne kake so kana zuwa.
Ba wanda zai dame ka?
Babu.
To an gaskiya mun gode kwarai da gaske da wannan dama da kika ba mu. To masu saurare, aka ce laifin daɗi karewa. Yau anan mu kawo ƙarshen wannan shirin. Da wannan bakon tamu sai wani satin kuma ku ji mu da wani bako ko bakwa. Yanzu a madadin bakon tamu An Usla, yar asalin Najeriya da ke birnin Boston a jihar Massachusetts. Sai Julie Gresham da Solomon Abu da suka daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah a ji mu da wani sabon bako ko kuma bakwa.
A gaida Ladan Ibrahim a yawa, yanzu kuma ga nasihar azumin Ramadan daga Sheikh Sharif Ibrahim Sale.
Na tabbata dai duk mai faɗin wani abu wanda yake zai kushe wani ko zai ɓata wani ya san abin da yake faɗa. Kuma duk musulmi ya san cewa Allah Ubangiji ya hana giba, ya hana annamimanci, ya hana kasoki addinin ɗan uwanka, ya hana kazaf. Ya hana ka aikata ta'adda kan ranshi. ko hankalin shi ta bashi wasu abubuwa da za su sa maye ko za su sa hauka. Duk waɗannan abubuwa addinin musulunci ya hana, ya haramta su. Kuma duk malami ya san haka, duk malami ya san zina haramun ne, saboda haka ba zai bata nasabar wani ba. Ya san cin dukiyar wani ba da haƙƙin ba da yardansa ba haramun ne, saboda haka ba zai taɓa mallakar wani ba. Kowa ya san inda kake zama da lokacin da Allah ya baka na zama da yanayin da Allah ya baka ka rayu a ciki, abu ne wanda yake Allah ne ya bayar, baka da ikon ka zo ka gurɓatar da shi. Saboda haka hawo minbari, na ɗaya dai kana kan minbari kana ba da shaida kan Ubangiji, na biyu kana kan minbari ne kana kokarin faɗin gaskiya, kuma kana ɗakin Allah inda ya kamata mutum ya nisanci ƙarya ko habaici ko zagi ko suka ga wani ɗan ƙunshi musulmi. Saboda na tabbata duk malaman nan suna da hankulansu, wayannan abubuwa ana yi na ganganci, duka zamani ya kawo ya kamata mu manta da su, mu bar su a baya. Kuma ka'idar mu shine man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fa dhalika huwa almuslim alladhi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasuli. Saboda haka lalle lalle muniya na gaskiya, kuma niyyar nan ba na mutum guda bane. Kaddara idan duka mu mun zama a duniya ba ma nan, na tabbata waɗanda suke zuwa za su rike wannan abu su ci gaba da shi.
Lalle mahaba da wata mai falala
Ramadan
ya.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito daga Isa Lawan Girgir, yace salam VOA Hausa. Zanga-zangan Kristoci mabiya ɗarikan Katolika a Abuja da ma wasu jihohin kan yadda ake kashe jama'a san bai dace ba, ya kamata su yi addu'ar Allah ya kawo mana ɗauki kan wannan annoba na kashewa da sace mutane. Sai kuma sako na gaba yace hakika samun barkewar cutar kwalara a wasu ƙananan hukumomin Mubi ta Arewa da Mubi ta Kudu, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 12 sannan aka kwantar da 134 asibiti, ba ƙaramin abin takaici ba ne. Saboda haka ya kamata mu ringa tsaftace muhallinmu da kuma wanke ƴaƴan itatuwa da dai sauransu kafin mu yi amfani da su. Sako daga Sanusi Ishaq Adam. Sai kuma sako na gaba yace muna kira ga masu hali da shuni da su ƙara rubanya ƙoƙarinsu don taimaka ma marasa shi a wannan wata na Ramadana. Sako daga Kabir Nasir Shemi.
To kafin mu yi sallama da ku yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian ya faɗa a yau Laraba cewa idan Amurka ta kuskura ta ɗora wa Iran wani sabon takunkumi zai ƙara jefa gabas ta tsakiya cikin rikici. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi barazana a farkon wannan mako cewa za a ɗora wa Iran mummunan takunkumin kuɗi da ba a taɓa ganin irinsa ba idan ba ta sake halayenta ba, inda ya lissafo jerin buƙatu 12 a kan sabuwar yarjejeniyar nukiliya. Le Drian ya faɗa wa wani gidan rediyon ƙasar ta Faransa Inter cewa ɗora sabbin takunkumai ba zai ƙarfafa tattaunawan ba, sai dai ma zai taimakawa ra'ayin riƙau na Iran, yayin da kuma zai raunana shugaba Hassan Rouhani. Ya ce wannan matsaya da Amurka ta ɗauka yana da haɗarin gaske ga wannan yankin gabas da tsakiya, bugu da ƙari akan shirin nukiliyar Iran da ayyukanta a yankin. Pompeo ya lashe takobin cewa zai maido da Amurkawa da aka yi garkuwa da su a Iran. Jama'ai a Najeriya sun ce mutane 12 sun mutu sakamakon kamuwa da cutar kwalera a cikin 'yan kwanakin nan.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu Mr. Skip, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.